Mai sauraro Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da lefe murya zamani inda muke ci gaba da bibiyar yanayin yajin aikin direbobin adadin sau da suka fara gudanarwa a jiya wanda har yanzu kuma a yau din suke ci gaba da yin sa lamarin da yake haifar da abubuwa daban-daban kama daga kan yadda ya bude kofa ga wasu masu ababan hawan wadanda suke shigowa su bada agaji ta hanyar taimako ba tare da an biya su ba wasu kuma suka maida wato ainihin yanayin ya zama musu damar yin sana'o'i da ababan hawan su wanda suka hadar da babura masu kafa biyu da motoci na gida a wasu lokutan har ma da na wato ainihin wadanda suke na wato ofisoshin gwamnati ne to amma dai a hannu guda kungiyoyin kare haƙƙin dan adam suna ganin abin ya ci karo da haƙƙin dan adam duba da yanda al'amarin yake taba inganci da kuma ci gaban makarantu wanda makarantu da dama suka shiga halin tasgaro sakamakon yajin aikin sannan a hannu guda kasuwanni da su kansu ofisoshin gwamnatin suke cikin barazanar karancin ma'aikata saboda karancin ababen hawan da zasu kai mutanen daban-daban guraren aikin su baya ga yanda suke karɓar korafe-korafen magidanta da kuma iyalai musamman mata na gida saboda iyalansu ko in ce magidantansu sai sun fita suke nemowa amma kuma yanzu abubuwan suke nema su tsaya dan haka suke ganin abin ya taba haƙƙin dan adam ba za kuma su zura ido ba za mu so mu ji menene abubuwan da za su yi na ɗaukar mataki ko kuma rawar da za su taka a cikin wannan al'amari suna a matakin farko
to sunana Muhammad Bello Abdullahi Gadan Kaya shugaban kungiyar kare haƙƙin dan adam da jin kai ta ƙasa mai suna da turanci Human Rights Foundation of Nigeria
ga wannan al'amari ina rawar da za ku taka
to alhamdulillah kamar wannan tambaya da kai kai ma yanzu kai muna zagayawa yawo lungu-lungu sako-sako muna ganin halin da al'umma suka shiga an sa su a cikin wani damuwa mai tsanani kuma an zo an sa irin tsofaffi za a ga wata tsohuwar ma wanda bai kamata a ce tana tafiya ba za a ga ta ɗauko dogon zango za a ga tsofaffi za su je wajen neman abincinsu za a ga sun ɗauki dogon zango wannan abin yara za su je makaranta 'yan kasuwa za su tafi kasuwa ba abin hawa ma'aikata za su je wajen aiki ba abin hawa su kuma 'yan adadin sauran nan to suna da iyalai suna da 'yan uwa suna da abokan arziki suna da dangi da suke ci da su kuma ta hannun wannan sana'ar shi ne suke ci da su in ba su fito ba wasu ba su da abin da za su ci ba su aje ba to kaga a nan mu kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ba za mu lamunta kuma ba za mu zuba ido ba za mu tankwashe ƙafa mu naɗa hannu mu ga wannan abin yana faruwa kuma mu rufe bakinmu mu ga ana wannan abin ba zai yiwu ba
yanzu me za ku yi
yanzu abin da za mu yi shine muna kira ga shi gwamnan jihar Kano wato gwamnatin jihar Kano in general gaba ɗaya kenan kuma lallai ne su taho ko su kirawo tunda ita ce uwa ta kirawo shugaban karota ko kuma a kirawo kuma karota za mu ce in general a kirawo shugabannin adaida ta taho duk da muna gani akwai lama a cikin irin wannan abubuwan da ake yi kamar muna zargin ma akwai goyon baya na wasu daga cikin irin wannan abubuwan da yake faruwa mu abin da muke so da hukumar karota tunda ita ce kanwa uwar gami na wannan yajin aiki da ita gwamnatin jihar Kano da kuma waɗancan shugabannin karota lallai ne su zo su haɗa ƙarfi da ƙarfe su tabbatar irin waɗannan mutane ba a sa mutane a cikin tasko ba ba a sa su a cikin wahala ba kuma ba a sa al'ummar duniya a cikin wahala ba
wataƙila kana so ka ce a yi sulhu ne ko yaya
maganar da yamma ita ce a zo wata gaba da za a samu a yi sulhu kuma tunda gwamnati ta san wannan abin tun da farko ya kamata a ce kwana uku ko kwana hudu ta san wannan abin zai faru ya kamata a ce ta fito da duk wata mota ta gwamnati har motar gwamnati tunda inda ana kishin jama'a su fito su rinka diban mutane suna kai su wuraren da za su je Kano line din nan bai kamata a bar su fita wajen gari suna aiki ba a bar su a ce a killace da motocin 'yan makarantar da ake diba 'yan secondary duka a bazo su akan titina su zo suna dauka jama'a suna rige musu radadi
to ai to gwamnatin musamman hukumar Karotar sun yi batun cewa duk wanda yake da sha'awar yin aikin sa dan arewa da sauye fito yayin aikin sa akwai jami'an tsaro za su ba shi kariya ga irin bata garin da suke yin barna ga ababan hawan nasu
to ni a gaba na wallahi je zamu je gezawa zamu tafi gaiso mutuwa a gaba na aka dinga dukan da da sau aka baballa mai babur din suka farfasa to da mun so mu tsaya mu sa baki na ga yaran nan suna da yawa gungu gungu suke da makamai ma a hannayen su saboda aka ce muka gaba mu da abun yi illa wannan maganganun da zamu zo mu yi a radio shine gwamnati za ta ji kuma ta ce ta tabbatar ta dau mataki muna godewa yan kurkuran nan da masu babura a kafa biyu kaga an ce mutuwan wani tashin wani to su wadancan yan adaidaita sun ki to kuma ga yan taxi ga yan kurkura ga masu babur kafa uku kafa biyu da kuma jami'an gwamnati marasa karfi su ma kaga an buda musu su kuma hanyar da za su samu to kaga mutuwa wani tashin wani kuma muna kira ga gwamnati again dan Allah dan Annabi a zauna ayi sulhu mu kungiyar Human Rights Foundation mun ba da kwana 7 sati daya shine mun ba su shine deadline din mu lalle a sulhunta wannan magana in kuma ba sulhunta ba to illa ba mu da zabi mu ga mun kai gaba gaban nan ita ce kotu ba za mu zuba ido mu ga mutane na cikin wahala suna cikin tsanani a cikin wannan rayuwa da ana ta hannu ba ka hannu ƙarya kuma a ce an bar mutane kuma wannan abu ya sake faruwa ba ka fito da abin da ya koro bera daga rami yazo ya shiga wuta to ina gani wancan abin ya fitar zafi wannan shine abin da zamu
abu suwa za ku kai kotun kenan
zamu kai gwamnatin jihar Kano kotu zamu kai hukumar Karota kotu zamu kai shugabannin kungiya a daidai sau kotu
dukkanin su gaba ɗaya duk bangarorin
in sun ga dama su sulhunta in su dama ma kan Allah ya sa sulhunta na ba su kwana 7 dole ne a zo a sulhunta wannan abin a fidda mutane daga cikin wahala in kuma ba haka ba to kotun ma babba za mu kai su
to me sauraro matsayar kenan ta kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Human Rights Foundation of Nigeria akan wannan al'amari kuma fatan dai shine a samu sulhun a samu daidaito ta yadda ba sai an tafi gaban alƙalin ba domin dai al'umma su da su gaba da gudanar da harkokin su kamar yadda aka saba ba tare da tasgaro ba matsalolin kuma inda suke daga kowane bangare a samu damar zare su a warware su yadda al'amarin zai wa kowa dadi Ibrahim Abdullahi Suran dinki akan mita 88.5 da Dala FM muryar zamani